بحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na 17 ga watan Ramadan a shekarar hijira ta 1445 wadda ta yi daidai da 27 ga watan 3 shekara ta 2024 ta miladiya yau zamu yi majalisi na 17 a cikin majalis din mu da muke yi na tafsirin alqur'ani a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau insha Allah za mu tashi aya ta 7 a cikin suratu saba za mu amsa tambayoyin da aka turo kafin mu amsa sabuwar tambaya akwai wanda suka yi tambaya akan Twitter da samun kudi ta hanyar monetization idan mutum yayi verifying account dinsa to ƴan uwa wanda suka san harkar sun yi mun bayani kuma sun turo da bayanan takaitaccen bayanai da kuma ma abinda aka yada a website na irin abinda ake nufi da yanda matakan da ake dauka kafin ai monetization to kuma daga bayanin da suka yi ya bayyana cewar wato ba zai yi ba caca bane tunda kudin da ake bayarwa domin ai registration din ba domin manufar samun monetization bane bal domin samun wato makani ne a cikin wannan platform din da ake amfani da shi yanda zai zamanto cewa mutum ya zamanto sananne kuma wanda wannan har idan ya dada kara matakai ya samu mabiya kuma ta'amulinsa da wajen ya kai wani adadi a cikin watanni uku to wannan zai sa su ga kan cewar yana daga cikin masu tasiri a al'umma wanda wannan shine zai bada damar wato ayi talla ta hanyarsa to kuma shi kansa tallan nau'i ne akwai wanda suke bada damar kace kai ga irin intalla na video ne ga irin kawai content din da kake so a sa zaka iya sanya zaka iya zabar abin da zaka yi to idan dai ko har haka ne zai zamanto cewar abin da mutum ya sa ko kuma abin da ya bada dama aka sa domin mutanen da suke bin sa su gani wannan wata hidima ce yayi musu dan haka idan an bashi kudi akan wannan ya halatta ya ci to amma idan bai sanya filter ba yanda zata sha makance abin da yake zuwa to duk kudin da ya zo masa na samun talla da aka yi na abin da yake haramtacce kamar tallan giya kamar tallan caca kamar tallan abubuwan batsa to wannan kudi da aka bashi sun haramta a gare shi saboda haka sai ya lissafin su ya san yanda zai lissafin su ya cire su daga cikin abin da ya zo masa kamar yanda wato kwamitocin fatawa na wato cibiyoyi da suke hada-hadar hannun jari da ya dace da shari'ar musulunci suke nuna ma mutane cewa yayin da mutum ya sai share wanda share kamfani din duk da yake kamfani ne da yake abubuwa na halal amma wani lokaci zai iya yin waɗansu abubuwa na haram kamar in mutum ya sai share din kamfanin jirgin sama wanda na ɗaukan mutane ne amma a cikin abubuwan da yake yi akwai cinikin giya wanda a cikin jirgin ake sayar da giya to zai iya kiyasta lissafin irin abin da ya shigo ma kamfanin na giya to sai ya duba daga cikin abin da aka shigo masa da shi na ribarsa da yake samu a cikin wannan shayar da ya faɗa sai ya ware su ya tsarkake dukiyarsa ta hanyar bayar da wannan ta hanyoyin alkhairi da taimaka ma mutane kar ya halatta ma kansa amfani da su kamar yanda yake tsarin abin da ake ce ma at-takhallus min al-mali al-haram kubuta daga dukiya ta haram to shi ma wannan na Twitter abin da zai yi kenan idan ya zamanto cewa ba mai irin wannan wato mai irin wannan screening na web content yanda zai takaita irin abubuwan da suke shigowa ba wanda shi ya kamata mutum yayi a matsayinsa na musulmi in yana so ya samu fa'ida da wannan abin wato abinda Allah ya halatta bai kamata a hana mutane neman arziki ba ta irin waɗannan abubuwan ya zamanto kawai sai watsatsu ne za su yi a ya kamata wannan hanya ce ta falalar Allah da bai kamata a haramta mutane su haramta ma mutane abinda yake zai amfane su ba shari'a bata zo da haramta ma mutane abinda yake zai fa'idance su ba to kuma wannan din akwai fa'ida ta wannan nahiya wallahu ta'ala a'lam eh to ai shine aka gaya masa ai amsa ta ai tayi bayani ma sai amsa ta har ma abinda ma bai tambaya ba na bayyana dan bai bayyana kan cewa akwai wannan filter din da ake yi ba eh to kaga wannan yin filter ita ma tafi sauki kawai sai kai filter to sannan wannan yace shin akwai zakka akan gold wanda mutum ya gada idan mutum ya gaji gold in namiji ne idan namiji ya gaji gold daga mahaifiyarsa ko daga yarsa ko daga yar uwarsa gold din ta da take sawa shi aka bashi wannan gold din ya rike shi a wajensa sai ya fitar masa da zakka tunda shi ba kayan sawa bane a gare shi dukiya ce ta zinare wanda yake sai ya fitar mata da zakka mata da suke gwal a wajensu ba a matsayin dukiya bane a matsayin kayan ado a matsayin kayan sawa su ne sabanin malamai yazo akan ko za su fitar da zakka ko ba za su fitar da zakka ba a bisa kauli guda biyu kaulin malikiya da shafi'iya suka ce ba za a fitar da zakka ba wannan shine kuma abinda sahabbai da dama suke akai kamar Aisha radiyallahu anha da Jabir ibn Abdullah da Abdullah ibn Umar da waɗansu daga cikin sahabbai kusan su biyar duk matsayin su kenan mazhabar Imam Ahmad da Abu da mazhabar Al-Hanafiya Imam Abu Hanifa da Al-Hanbaliya Imam Ahmad suka ce akwai zakka a bisa hadisin Ummu Salama da yazo na kan cewa wato da ya ga awarwaro a jikin macen da yake tambaye ta tana bada zakka ta ce a'a ya ce to su za a yi miki wato awarwaro na wuta to su suka wannan ya zamanto shi ne asasi da suka ce kuma tun da zinare ne sai an fitar da zakkarsa abinda yake mafi rinjaye wanda yake mun shayin fatawa a kai shi ne mazhabar malikiya da shafi'iya cewa babu zakka akan gwal ɗin da mace take sawa to amma wannan gwal ɗin in ya koma ya zamanto mallakan namiji tun da shi ba kayan sawarsa ba ne ta zamanto dukiyar zinare sai ya fitar mata da zakka masu agogunan gwal da agogunan azurfa idan nauyinsu ya kai idan suna da in dukiyarsu ta kai nisabi to wannan gwal din iya nauyin gwal din da yake ciki ko wannan nauyin gwal din ya kai nisabi ko bai kai nisabi ba da azurfar ko nauyinta ya kai nisabi ko bai kai nisabi ba in dai kudinsu ya riga ya kai nisabi to sai sun fitar masa da zakka tare da kuma kan cewa in suna da wannan na zinare din sun aikata haramun tunda Allah ya haramta sanya zinariya ga wato maza na musulmi haka zalika in zobe ne suke da shi haka zalika in abin maballin riga ne ko na hannu ko na wuya duk ana yin na gwal din maza sun zamanto suna ado kamar mata to duk wannan sai an fitar masa da zakka tare da kuma neman gafara Allah da denawa mutum ya dena saboda saban Allah ne diamond babu zakka a kansa platinum babu zakka a kansa amma gold da white gold da ba white gold ba duk akwai zakka a kansa to na'am na'am sai ya masa zakka idan mutum namiji idan uba ya aje gwal domin ƴaƴansa dan yana so ya kyautata musu in sun ci jarabawa ko kuma in lokacin aurensu ya zo a sa musu a cikin dukiyar da za su tafi da ita gidan miji sai ya fitar musu da zakka tunda dukiyarsa ce bai riga ya basu ba inda ya basu sun yi hauzi to shikenan wannan babu zakka a kansu su matan amma inda zai raba musu har da maza to maza za su fitar da zakka mata ba za su fitar da zakka ba wato abinda zai yi idan yana da gwal wanda ya ajiye na ƴaƴansa sai a duba a gani gram nawa ne na gwal ɗin wannan gram ɗin na gwal da ya gani to shine zai fitar da kashi 1 cikin 40 nasa idan yana da sauran kudi wanda sun riga sun kai nisabi komai kankantar gram din sai ya fitar masa da zakka dan zai hada shi tare da sauran kudin sa ne to sai dai saboda kasancewar sa daban yake jinsin sa daban yake da jinsin kudi to sai fitar masa da zakkar sa kashi 1 cikin 40 alal misali yana da gram 80 to gram 2 shi zai fitar da zakka to gram 2 din nan ran da zai fitar da zakkar sa sai ya tambaya ya ji a kasuwa nawa ne gram ɗaya na gold ko kuma ya shiga website na live prices na gold ya gani yanda yake a kasuwar duniya a dala sai ya mayar da shi zuwa naira a kusa a kasuwar BDC kasuwar wafa sai ya bayar da shi shine matsayin zakkar wannan gold din da ya aji an fahimta ai diamond yana cikin dukiya kwarai amma babu zakka ya za a sashi a cikin zukiya wayan an zo lissafi in an zo zaka in ka fitar masa da zakka kenan in wato kana da diamond in kana da diamond an ce babu zakka a diamond to dan me zaka sai cikin zuciya dukiyar ka da zaka fitar masa da zakka eh miliyoyin kudi ne sosai babu zakka a kansa laysa alal abdul muslim fi farasihi wala abdihi sadaqa musulmi babu zakka a kansa a cikin bawansa da dokinsa doki dukiya ne yanzu irin dawakin Argentina din nan mutum da yake da garke gudana su miliyoyi ne babu zakka a kansu ko bayi duk shi daga nan ne malamai suka dauki wannan kaida duk abin da yake na qiniya ne abin da kake kana amfani da shi amfanin kashin kanka babu zakka a kansa to zinari haka yake diamond haka yake kana da agogo na diamond kana da zobe na diamond ko kana da diamond wanda kake ka ajiye shi kawai a matsayin dukiya shi akan kansa ba zai hayayyafa ba tunda baka mayar da shi kudin kasuwanci ba sabanin yanda gold yake tunda shi gold kimar abubuwa ne to dan haka babu zakka akan diamond ba za ka sashi a cikin lissafin kudaden ka ba kamar alal misali kana da miliyan 10 sai ka zo ka duba ka kanta to kuma kana da diamond a gram 10 sai ka ga meye kimar wannan diamond din gram 10 a ce shi ma wata miliyan 10 ce sai ka ce to yanzu dukiyarka da zaka fitar mata da zakka miliyan 20 a'a Allah ba zai karbe bai rubuta maka bai wajabta maka zakka a cikin kayan sawarka ba wanda daga ciki akwai diamond din to sannan yace idan aka bani kyauta na bawa mutum kuma na san yana shaye-shaye shin zan iya canzawa na bawa wanda na san mabukaci ne kuma baya shaye-shaye Allah ya saka da alheri eh zaka iya yi saboda bashi kyautar taimaka masa akan saban Allah ne sai dai ka bashi abin da yake zai zamanto cewar ka san a ci zai yi kamar ka je ka samu masa dafaffen abinci ka bashi dan ko danye ka bashi sai ya sayar ya shaye-shaye na'am
akwai wanda ba sa yin aje sun zo sun yi isha
eh in za su yi a gida shikenan wai za su yi sallar isha amma ba sa ashan sai su fita in sun fita dan su je gida su yi sallar isha da su yi sallar ashan din su ne babu laifi su imam malik baya sallar tarawih tare da mutane gida yake komawa ya sallar tarawih din su to amma kamar yanda imam ahmad ya ce idan mutumin da yake ganin sa baya zuwa masallaci zai sa mutane su daina zuwa to wannan makruhi ne gare shi ya koma gida yayi gare yayi a cikin jami'i saboda mutane saboda a rayar da wannan alamar addinin musulunci dan ita tarawih ta zamanto sha'ira alama ce ta wannan addini da bai kamata a dauki mataki da zai sanya ya zamanto ba a rayar da ita ba to sannan wanda suka turo ta WhatsApp tambayar wannan yace Allah ya kara lafiya kuma yayi rahama ga Hajiya amin tambayata tana da alaka ne game da tambayar da aka yi akan bada kudi wurin neman aiki amma kuma me hukuncin manyan yan siyasa ko manyan mutanen gari da suke bada kudi saboda a ba su slots na aiki saboda baiwa mutanen da suke wakilta Allah ya saka da alkhairi to masha Allah da danta Masha Allah. Zaki musulunta kina jin Hausa?
Eh ina jin.
To Masha Allah kice ina shaidawa.
Masha Allah.
Babu abun bauta.
da gaskiya sai Allah ina shaidawa Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kice ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluhu wannan ita ma za ta musulunta she is your sister okay you speak Hausa also you don't speak Hausa okay come near me you say ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluhu say I bear witness there is no God worthy of worship except Allah I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. Okay. What is your name?
My name is
Gift. So you'll it will be good to take a Muslim name. What name do you like?
Zainab.
And your sister?
Esther.
So what name? Salamatu. Okay. And this is your son? Okay. Allahu Akbar. She is already a Muslim. Why is his father? He's dead? Okay. Anyway, so could you learn about her issue, inshallah. So.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wai wato hukuncin manyan ƴan siyasa ko manyan mutanen gari da suke bada kuɗi saboda a ba su slot na aiki saboda su bawa mutanen da suke wakilta. Eh to su ma idan suka yi wannan a gaskiya in ba ya zama to tilas ba na kan cewar ba yadda za a yi dole sai ta haka. To in suka yi da wannan niyyar zai zama to kamar sun yi ne domin wato su taimaka ma mutane akan abin da yake haƙƙin su ne kuma abin da yasa in ba ta tilas ba bai halatta su wannan ba saboda in suka yi taimakawa ne akan saban Allah tunda dada ƙara tabbatar da wannan mummunan al'ada ce wadda ta zo kasar mu wannan mummunan al'ada wanda yake cikin ƴan shekarun nan kaɗan kuma da zuwan mulkin siyasa ne aka samu wannan ana tafiya yana baci har ya kai yanzu kusan ba a zancen cewar ka je ka nemi aiki a baka bisa cancanta sai dai kawai a baka bisa alfarma to idan ya zamanto haka idan waɗanda suke manyan ƴan siyasa abinda ya wajaba su yi da manyan mutane su yi kokari su yaki da wannan al'ada a matakin farko maimakon su bi tsarin da ake bi na baci domin suna ganin kan cewa suna so su taimaka ma waɗanda suke wakilta don kar a ce ba su yi komai ba gara su yi kokari su haɗa kansu su samu ƙarfin da za su canza wannan mummunan al'ada a cikin wannan al'umma tamu wanda tana buƙatar yaƙi ba kaɗan ba.
To sai tambaya ta ƙarshe wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara ilimi ya ba da lada ya kuma ji ƙan hajjiya amin. Tambaya ta ladani ne ke ta da ikama da kuskure kuma ana yin sallan akanta ba tare da an gyara masa kuskuren ba malam me matsayin sallan mu Allah ya karba mana amin. A sallar ku tayi ita ikama bata daga cikin sharadan sallah bata daga cikin rukunnan sallah sunna ce wadda take banci
sallar da ake yi a tare da kuma in mutun zai salla shi shi kadai ma zai yi sunna ce in ake sallar babu ikama ko mutun daya ko jama'a jami'i ake sallar babu ikama wannan ko sujada ba aji ba za a yi ba tunda ba ta cikin salla din duk da yake sunna ce amma ba sunna ce da take cikin ayyukan salla wanda in an batta tana da karfin da za a ce ayi sujada qabli ba kamar idan mutun ya bar yin tahiyya da gangan to wannan sai yayi sujada qabli sannan ya saba sannan ya istighfari na'am saboda haka babu amma su ma ta yaya za a yi ladan yana yin ikama kuskure kuma ba a gyara masa ba ai bai kamata a kyale shi ba lalle a gyara masa lalle a gyara masa to ko tsoho ne sai a koya masa to bismillah arrahman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أن نذلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أو تهديه جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب
نعم الله جل وعلا يتي وقال الذين كفروا وأن سك كافرت سنشي هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق shin bana nuna muku bana shiryar da ku ba ku ga ba ma shiryar da ku ba ku ga wani mutum da yake ba ku labari cewa idan aka kekkece ku dukkan kekkecewa ku masu zamantowa cikin halitta ce sabuwa aftara ala allahi kadhiba shin ya kirkarya ne ga Allah an bihi jinna ko ku tabin hankali ne da shi bal Allah ya ce a'a ba ko ɗaya daga cikin wannan wannan shi ne raddin Allah gare su alladhina la yu'minuna bil akhira waɗanda ba sa bada imani waɗanda ba sa bada gaskiya da ranar lahira fil azab suna cikin azaba wad dalalil ba'id da kuma bata manisanci ga barin daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wani nau'i daban daga cikin nau'in izgili da ba'a da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin maganar da suke yi tsakanin manyan su da mabiyan su domin su yi wasa da hankalin su su dauke su daga sauraron maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma baki da za su rinka zuwa Makka don su toshe su ga barin sauraron maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kawo abu wanda a cikin tunanin su abu ne wanda zai sanya ban mamaki dan haka zai sanya wato abinda suka yi shimfida abinda suka fada wanda shimfida ne ga abinda suke so su kai gare shi shine cewa in ma dai mai kirkarya ne ga Allah wa in ma wanda yake da tabin hankali to abinda suka fada na farko din shine kamar wato muqaddima shimfida ga wannan Allah ya ce sun waɗanda suka kafirta sun ce ba ma nuna muku wani mutum ba nan sun kawo shi da nakira ba tare da ambatan wane ne ba amma mutumin da suke nufi suna nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan tsakanin su ne su mutanen Makka manya suke gaya ma mabiya bana nuna muku wani mutum ba wato wannan yana daga cikin wato istihza'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba'a gare shi da raina hankali bama nuna muku wani mutum ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfi a cikin su ya zamanto wani mutum tunda sananne ne ko kuma waɗanda suke baki dan a ce ai gashi shine wannan mutumin da ake maganarsa kamar yanda Abu Dhar ya tura dan uwansa yace ka je Makka ka samo min labarin wannan mutumin da yake cewa shi annabi ne da yake cewa shi annabi ne to shine ta nan Allah yake hikayar maganar su haka suka faɗa daga jinsin izgili da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai suka dauki abu wanda su a tunaninsu abu ne wanda yake ya isa wato ya dauki hankalin mutane daga gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana baku kun san labarin da yake baku hal dullukum yazo da sigar tambaya dan a kasa kunne aji kun san labarin da yake gaya muku wai idan kuka kekkece ma'anar kekkecewa wato in kuka shiga cikin kasa ya zamanto cewar kun zagwanye nama ya zamanto nama ya zagwanye ya rabu da kashi kwarangwal din shi ma daga baya ya koma turbaya kunga karewar kekkecewa kenan abin da yake samu kowa ya san cewar dan adam abin da yake faruwa a gare shi kenan tunda akan samu an haka kabari sai a ga yadda dan adam ya zama to idan kun zamanto haka innakum lafi khalqin jadid kuma yana ce muku ku za ku zamanto cikin sabuwar halitta bayan kun zamanto haka ta yaya za a mai da ku sabuwar halitta to wai wannan abu ne wanda yake mai ban mamaki bayan kuma sun ki dubawa su ga abinda Allah ta'ala yake yi na yadda zai saukar da ruwan sama ya banya ta fito kore shar sannan idan ya kai lokacin girbi ruwa ya dauke ya zamanto ke kasashe iska tana dauke shi ya zamanto babu wani alamar sa riddigagge ya koma ma ya zamanto turbaya baka san ma akwai wani kwaya ba a wajen kuma yanda yake faruwa da ciyawa ana yin ruwa kuma sai kaga ya fito wannan ba idza muzziktum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid ba to kuna ganin wannan Allah yana yi sannan har ku ce wannan abun ban mamaki ne to sai suka dora akan wannan suka ce shin wannan abin da yake gaya muku ya kirkarya ne ga Allah ko ku taban hankali ne da shi wato dayan biyu in ma dai abin da yake fada yana cewar an yi masa wahayi yana fadan cewa za a yi tashin alkiyama Allah bai fada ba shine ya kirkarya ga Allah ko kuma yana da taban hankali to kowanne daga cikin wannan sun san cewa ba shi bane shi yasa suke canza magana wani lokaci kuma sai su koma su ce a'a ai wato a boka ne ko kuma mai sihiri ne ko kuma gaya masa ake yi tatsuniyoyi ne da daddare da yamma da safa da yamma ake zuwa ai masa shiftarsu sun kasa samun makami guda daya su tsaya shi yasa Allah ta'ala ya ce unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila ka duba yanda suke buga maka misali suka bace suka sama suka kasa kaiwa ya zuwa ga tafarki guda to anan wajen suka Allah suka ce shin ya kirkarya ne ga Allah to sun san ba zai yiwu a ce ya kirkarya ga Allah ba wanda yake hana ƙarya yake cewa duk mutumin da yake ƙarya yake yin karda don ƙarya ba zai gushe ba yana yin ƙaryar har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa maƙaryaci ne kuma wannan ƙaryar ta kai shi zuwa ga jahannama to shi ku gashi mutane ma sun yi masa shaida cewa shi mai gaskiya ne ba wanda ya ce masa shi mai ƙarya ne haka suka ce ma jarrabna alayka kadhiba ba mu taba samun ka da ƙarya ba to shi kuma yana hana cewa duk wanda yake ƙarya har sai an rubuta shi cewa maƙaryaci ne to shi kuma sun masa shaida cewa ba maƙaryaci bane kuma ba zai yiwu ba a ce mutumin da yake hana ƙarya ya rasa wanda zai maƙarya sai Allah yana cewa a girmama Allah kuma yana cewa wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba waye yafi zalunci daga wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah ko ka shi mai taban hankali ne shine daya magana to kuma sun san cewa shi ba mai taban hankali bane tunda maganar sa bata kama da maganar marasa hankali ba to sai Allah ta'ala ya musu radi da wannan bal din lil idrab duk maganar da suke fada ba haka bane ba kirar ƙarya ga Allah ba mai taban hankali bane bal mai rinjayen hankali ne mai isa matuƙa ne wajen gaskiya sai dai su alladhina waɗanda ba sa imani da lahira wanda yasa suke mamakin wannan su ne a cikin azaba wato ranar lahira suna cikin azaba shine raddin da ake musu wa'id
kuma ma a duniya ma balil ladina kafaru balil ladina la yu'minuna bil akhirati fil azab suna cikin azaba tun anan duniya tunda duk in dai mutun yana duniya ba zai dole sai an taba shi ko a lafiyarsa ko a dukiyarsa ko a iyalansa ko a matsayinsa a cikin al'umma da martabarsa da darajarsa to duk wanda bai imani da ranar lahira ba wannan zai sa shi cikin azaba dan masifar duniya ga wanda bashi da imani da ranar lahira ita ce ainihin masifa saboda baya tsammanin zai samu sakamako baya tsammanin zai samu hutu baya tsammanin wannan alheri ne a gare shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mamakin al'amarin mu'mini al'amarin sa dukkanin sa alheri ne in kyakkyawa ta same shi sai ya gode ma Allah wannan alheri ne gare shi in mummuna ta same shi sai ya hakuri wannan alheri ne a gare shi mu'mini me yasa yake hakuri ba saboda ya san yana cewa wannan hakurin zai bashi lada ba kuma hakurin ya san wannan rayuwar ce kawai a ranar lahira yana da hutu farahu wa rihanu wa jannatu na'im to wannan ga mu amma wanda baya imani da ranar lahira anan duniya in yana ciki anan duniya a cikin azaba yake yana cikin azaba in mummuna ta same shi yana cikin azaba in kyakkyawa ta same shi kullun yana fargabar wannan kyakkyawar za ta gushe kuma in ta gushe shikenan saboda baya tsammanin akwai wata rayuwa da zai yi istidraki da zai zo ya riski wannan kyakkyawar da ya rasa ya dada ƙara samun ta saboda haka a kowane hali wanda ba sa imani da lahira suna cikin azaba kuma shi yasa suke fama da cututtukan zuci suke neman abin da zai sanya musu maye ya dauke musu irin wannan zurfin tunanin kuma suna cikin bata wanda yake manisanci suna cikin bata wanda yake manisanci ga barin daidai wanda ba a kaunar samun kubuta daga gare shi saboda wannan abinda tafarkin da suka dauka ba tafarki ne da zai kai shi zuwa ga tsira ba na wato sukiyin la'akari da abinda wato Allah madaukakin sarki ya sanya musu aya to shine sai ya janyo hankalinsu ya zuwa ga tunani akan ayoyin Allah Allah ya ce afalam yarau ila ma baina aidihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal ard wannan fadin litafri' to me yasa wato maimakon su wannan maganar me yasa ba su duba zuwa ga abin da ke gabaninsu ba da kuma abin da yake bayansu ma'anar abin da yake kewaye da su min as-sama'i wal ard na daga sama da ƙasa wato me yasa ba su yi tunani su duba su ga ayoyin Allah ba a sama da kuma ƙasa in nasha nakhsib bihim al ard idan muka so sai mu wato haɗiye sai mu nutsar da su cikin ƙasa mu sanya ƙasa ta bude su nutse kamar yadda ya faru ga Qarun kamar yadda ya faru ga Qarun fa hasabna bihi wa bidarihi al ard muka nutsar da shi da gidan nasa a cikin ƙasa ko kamar yadda ya faru ga Fir'aun inda aka nutsar da shi a cikin teku in muka so sai mu yi musu wannan kuma waɗannan wato labarurruka ne wanda yake sanannu a wajensu sun san waɗannan labarurruka wato in me yasa ba su duba ba akan abin da ke waye da su su ga kudurar Allah cewa Allah fa ba abun wasa bane domin gashi ya halakar da waɗansu mutane ta hanyar nutsar da su daga ƙasa aw nusqit alaihim kisafan minas sama ko kuma mu saukan musu da bangare na sama wato wani bangare na wani abu daga sama wanda zai zo ya halakar da su kamar yadda ya faru ga mutanen Annabi Shu'aib aka saukar musu da wato girgije wanda a cikin sa akwai wuta ya kona su gabaki daya ko kuma kamar yadda ko a yanzu ma kuna yawan jin labari akan cewar da duniyan nan halittun da ake ciki a cikin su dinosaurs manya-manyan halitta din nan cewa wani asteroid ne wani irin katon dutse ne ya fado daga sama ya halaka su gabaki daya to kuma akwai alamun an yi wannan halittar akwai alamun kasusuwansu a Niger nan a Niamey wanda suka je sun gangan su wanda aka je aka hako aka harhada har aka gansu da tsuntsayensu da tsuntsayensu masu tashi da masu tafiya a ƙasa kamar kada to yanzu babu sauran wannan halittar kuma Allah ne ya halakar da su
to wannan bai isa ya sa su ga girman Allah ba, ya zamanto cewar sun saurara akan girman kan da suke yi da biyayyar waɗanda yake batattu batattun shugabanni. To Allah ta'ala ya ce inna fi dhalika la'ayatan likulli 'abdin munib, a cikin wannan abinda wato za su duba su gani akwai lalle akwai aya ga dukkan bawa mai komawa ya zuwa ga Allah, wato mai komawa ya zuwa ga Allah da tuba da kuma yawan tunani akan ayoyin Allah, wanda yake kafa hujja da su akan ikonsa akan tayar da mutane. Domin Allah da yake da ikon yayin wannan abin, yana da ikon, yana da mallakar sama da ƙasa, mallakar da take sanya shi a abubuwan da ke cikin ta, wanda ba wanda yake da iko akan su in ba shi ba, domin babu mai ikon ya tsaga ƙasa ta nitse da mutane, babu mai ikon sauko da bangaren sama akan mutane in ba Allah ba, ba a taba ganin wani yayi ba. To wannan bawa wanda yake yawan tunani ya rinka duba wannan, kuma yake duban aikinsa ya ga me yayi na kuskure domin ya dada ƙara gyarawa, shine al-munib, wato mai fuskantar Allah, mai dawowa daga abin da yake ya aikata mummuna da kuma gafala wanda yayi, baya lura da ayoyin Allah ya dawo ya gani. To wannan shine al-munib, daga al-inaba, mai komawa ga Allah. To bawa masu komawa ga Allah sune suke ganin aya a cikin dukkan halittar Allah. To sannan Allah ta'ala sai ya kawo misalan bayi masu komawa ya zuwa ga Allah, yace
walaqani atayna da'uda minna qabla ya liman arni ma'ahu wasalim wa alanna lahul adid ani'man salawatin wa qaddim وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح حكمها شهر ورواحها شهر وأسدنا له عين الكتر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن منهم أن أمضنا نزقه من على السعير يعملون له ما يشاء من معاليب وتماثيل وحفال كالجوال وحضور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته فلما قام تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب.
Allah ta'ala yace laqad yace laqad wa laqad atayna Dawuda minna fadla, lalle haqiqa mun bama Dawud falala daga gare mu. Dawud annabin Allah ne, kamar yanda Allah ya bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falala, wanda yake nuna cewar wanda ya bashi falalar annabci ya zabe shi a cikin mutanansa, ya bashi falalar annabci kuma suna ganin irin falalar da Allah ya yi masa dan ba daidai yake da su ba. To kamar yanda ya haka ya ba mu annabi Dawud, wanda annabi Dawud kissa sananna ce a wajensu, wanda Allah madaukakin sarki ya bashi annabci da sarauta da kuma kwarewa a cikin wato sarrafa a harkar technology. Allah ya ce to kamar yanda annabi Dawud yake mai komawa ga Allah, inda Allah ta'ala ya ce wa kharra raki'an wa ana, sai ya fadi yana mai ruku'u ya koma ya zuwa ga Allah. To haka nan Allah ta'ala da ya nebi masu komawa ga Allah da cewa akwai aya a gare su idan suka yi tunani a cikin wato sama da ƙasa, a cikin abinda Allah ya sanya a cikin sammai da ƙasa, to daga cikin su akwai annabi Dawud, kuma annabi Dawud yana daga cikin wanda Allah ya musu ni'ima suka tsaya da godiya ga ni'imar Allah. To Allah ta'ala ya ce mun bashi falala, wato falala akan mutane. Allah ya bashi falala ta fuskoki da dama, ya bashi annabci, ya bashi mulki, ya bashi karfi, ya bashi kyakkyawan sauti, ya bashi littafi na Az-Zabura, ya bashi ilimi wanda ba a da shi a wancan lokacin, ya bashi kwarewa ta technology, yanda Allah ya mayar da karfe mai sauki a hannunsa kamar fura ko kamar kulli, haka yake su, haka yake lallawa, haka yake lallan kwasashi bakin karfe fa. Duk wannan falala ce da Allah madaukakin sarki ya ba mu Annabi Dawud. Yaji daga cikin falalar shine wanda Allah ya faɗa, yaji balu awi bi ma'ahu, muka ce ya ku duwatsu awi bi ma'ahu, ku rangada murya da tasbihi tare da shi, wato ku yi tasbihi tare da shi, in ya faɗa, in ya bayar ku bi shi, wato yana ba ku kuna amsawa, yana ba ku kuna amsawa. Shine shine wato awi bi ma'ahu, ai raj'i, ki raj'a, ku duwatsu, wato ku yi tarji'i tare da shi, ku kyautata murya, saboda Allah ya ba mu Annabi Dawud kyakkyawan murya, ya ba shi zaƙin murya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Musa al-Ash'ari, laqad utita mizmaran min mazamir al-Dawud, an baka zaƙin murya irin zaƙin murya Annabi Dawud. Dan wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fito da darashi da Aisha, na gala Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka ta bayan gari ne, saboda kula da ita bai bacci ta tafi ita kadai ba. Suka tafi sai suka wuce ta gidan Abu Musa, sai suka je na karatun Al-Qur'ani, yana karanta suratul Baqara, afwan ba Usayd bin Khudayr shine mai karanta suratul Baqara, yana karatun Al-Qur'ani. Suka tsaya suka ji karatun nasa saboda dadi, ba su wuce ba. Kashe gari da safe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa, yace jiya sun wuce ta gidansa sun ji shi yana karatun Al-Qur'ani, yace an baka dadin murya irin dadin murya Annabi Dawud, yace ya Rasulullah da na san kana ji, da na dada kawata karatun kawatawa. Wato kuma shi dadin karatun Al-Qur'ani yana da tasiri hatta akan mala'iku. Hadisin Usayd ibn Khudayr, Usayd ibn Khudayr wanda yake sallah da daddare, dokin sai yana daure da ɗansa a wajen, sai ya ga waɗansu irin fitilu suna saukowa daga sama, in yayi shiru sai ya ga sun tsaya, in ya ci gaba sai ya ga suna taukowa dutsen, dokin nasa kuma yana ta haniniya yana nema ya zautu, yana karatun suratul Baqara. Da gari ya waye ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ci gaba da karatu, mala'iku ne suke saukowa da karatunka. To shi ma ya ce masa an baka zaƙin murya irin na Annabi Dawud, kamar yadda ya zo a cikin Mustakhraj na Isma'ili ziyadar wannan. Wato kenan Ibn Hajar yake cewa mala'iku suna tasirantuwa da zaƙin muryar da ake in ana karanta Al-Qur'ani, musamman ana karanta suratul Baqara, mala'iku suna jin wannan, suna jin daɗi. To amma wannan ba abu ne wanda zai faru ga kowa ba. Shi dai Usayd ibn Khudayr Allah ya nuna ya ba shi wannan karamar, mala'iku suka sauko saboda karatunsa na Al-Qur'ani. To Annabi Dawud haka yake, shi saboda daɗin karatunsa duwatsu ma suna rangada murya tare da shi, wattayr tare da tsuntsaye su ma suna yi, in yayi ya ba su sai su amsa da tasbihin da yake yi. Wai arna wai sai suka ce kafirai marasa imani da Allah, sai suka ce ai amsa kowane na duwatsu shine ake ji, in ya faɗa sai duwatsu su amsa kowa, shine ake cewa duwatsu su ma suna tasbihi tare da shi. Gashi Allah ne yake cewa ya jibalu awwi bi ma'ahu wasakharna aljibala yusabbihna, wasakharna aljibala ya take a cikin suratu Sad, wasakharna aljibala ma'ahu yusabbihna wattayr, muka hore duwatsu tare da shi suna tasbihi tare da kuma tsuntsaye. Hakikatan suke tasbihin, hakikatan suke tasbihin duwatsu, duwatsu manya-manyan duwatsu, ba wai amsa kowa bane. Idan su amsa kowa ne, tsuntsaye fa, tsuntsaye za su yi amsa kowa ne? Ko tsuntsu, kun taba ji tsuntsu yayi amsa kowa? Shi ma tasbihi yake, shi ma tasbihi yake. Wa alanna lahul hadid, kuma muka tausasa bakin karfe a gare shi, wato bakin karfe kamar kandir ne a kansa, kamar kulli, ba da dakuwa ba dai, an san dai kulli, an san kullin koko ko
yanda zaka rinka in aka cure shi yanda zaka ba kullun koko bakai kullun gurasa ai shine zaka za a jujjuya shi yanda ake so ko kuma gayan fura ko gayan fura amma da kuwa ai rugujewa zake eh o dandan kuwa aha ta cikin an'amal sabiqat muka ce ka aikata ka ai wato ka aikata sulukai jam'in silke sabiqat wato masu isa masu wadatuwa masu rufe jiki gabaki daya cikakku wa qaddir fi sard kuma ka kyautata awo wajen saka wato kaga lissafi kenan shine technology din ka kyautata awo yanda zai zamanto kowace sarka ta shiga cikin yar uwarta ya zamanto babu inda sara ko chaka zai shiga shine ka kyautata at taqdir shine aunawa wato ka aina ka auna wajen saka da kyau wa amalu saliha kuma ku mutanen annabi da kai Dawudu da mutanen gidanka ku aikata ayyuka na gari wannan shine sakamakon ni'ima in ai maka ni'ima ka gode ma ni'imar Allah ka hore ta wajen bin Allah ba in an maka ni'ima ka kirkiri sabon fitsara ba mutum yana zaune da bashi da wani mukami in an bashi mukami sai ya kirkiri wata sabuwar fitsara ko an bashi wani aiki da baya samu yana ta yawo da fayil mana rannan kawai aka sunansa ya fito kan cewa an dauke shi aiki ana daukan sa aiki aka bashi kudin mobilization ko wani menene na kudin komawa daga station din sa zuwa sabon station shikenan sai ya canza abokai ya canza harka to abinda Allah ya ce wa'malu saliha yayin da aka yi muku ni'ima falala ta zo to ku yi aiki na gari kamata yi yayin da Allah ya maka ni'ima da ibadar da baka yi yanzu ka zo kana yi da baka qiyamul layl yanzu sai ka rinka qiyamul layl da baka sallar asuba a jami'i yanzu sai ka kiyaye sallar asuba a jami'i to shine ainihin godiya ga ni'imar Allah kamar yanda zamu gani inda Allah ta'ala ya ce wa qalilun min ibadiy ash-shakur inni bima ta'maluna basir ni me gani ne da abin da kuke aikatawa wato ina ganin ayyukanku ganin wanda yake yana hangen komai ba abin da yake buya a gare shi wanda yake wannan shine yake wajabta ai muraqabar Allah kasancewa Allah yana ganin ka to kun ga annabawan Allah ma aka tunatar da su da muraqaba kan cewa ballantana kuma mu kada mu gafala da kan cewa Allah yana ganin mu domin wannan shine kuma abin da ake so daga gare mu makamin ihsani wanda Allah ya rubuta ihsani a cikin dukkan komai sannan Allah ya ce wallu sulaimanar riha kuma muka hore ga sulaimanu kuma wato muka hore iska guduha shahrun ita wannan iskar tafiyar safiyarta tafiyar wata daya ce wa rawahuha shahr tafiyar yammacinta tafiyar wata daya ce in ta yi tafiya da safe kafin zawal ta yi tafiyar da ake a cikin wata daya ita kuma wannan iskar Allah madaukakin sarki ya hore ta ga annabi Sulaiman mai a nutse take tafiya ba mai bugawa ba mai guguwa mai tafiya a nutse kamar yadda Allah ta'ala ya ce fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asab sai muka hore iska tana gudana da umarninsa a nutse inda duk ya nufa kawai in ya tafi a cikin majalisi ana zaune kawai sai a tashi gabaki ɗaya da shi da 'yan majalisin iska ta ɗauke su inda duk ya nufa nan za ta tafi to Allah ya hore masa wannan kamar yanda al'adar Allah take da mutanen kirki tunda shi annabi Dawud bawa ne mai komawa ga Allah sai ya bashi ɗa shi ma nagari to shi ma kuma ɗan da yake mai komawa ne ga Allah walaqad fatanna sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab shi ma mai komawa ne ga Allah saboda haka shi ma sai Allah ya yi masa irin waɗannan mu'ujizozi wa min aljin wa asalna lahu aynal qitr kuma muka gudanar da wato idaniyar nan karkar tagulla ita ce kofa a narke wato muka gudanar da ita wato tana tafiya kamar a cikin pipe
haka kawai za ta taho sai dai ya dauke ta ya yi duk abin da yake so da ita. Allah ya narka tagullar gare shi, ma'adani na tagulla wanda baya bukatar a yi wani abu domin a narka shi, narkakken Allah ya gudanar gare shi. Wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi, ko muka hore masa daga cikin aljanu, muka hore masa wanda yake aiki a gabansa, ma'anar bayna yadayhi ai bi amrihi, da umarninsa yana da suna da'a a gare shi, wanda yake wato aiki a gabansa, bi izni rabbihi, da iznin ubangijinsa. Wa man yazid minhum an amrina, wanda duk ya kauce daga cikin su gabarin umarninmu na wato yin da'a ga annabi Sulaiman, nudhiqhu min azabis sa'ir, za mu dandana masa daga azabar wuta mai ci balbal, wato wuta mai ruruwa, wato duk wanda ya saba ma umarnin annabi Sulaiman sai a kona shi, sai ya kone. Tunda dama su daga wuta aka yi su, to wutar ce za ta kona su. Wato Allah ya hore masa aljanu alaihi salatu wassalam, suna masa aiki. Ya amaluna lahu ma yasha, suna aiwatarwa a gare shi duk abin da yake so. Min maharib, da manyan gine-gine, irin ginin da sai ka taka matattakala wajen ɗaruruwa kafin ka kai zuwa gare shi. Wata mafil, da mutumin tumi, wato suwar surori masu jiki, domin su a tasu shari'ar bai zamanto haramtacce ba, amma a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an hana mu wato sassaka sura ta mutumin tumi na mai ruhi, saboda yawan gumakan da ake dan saddud dari'a, toshe kafar barna da za ta kai ya zuwa ga shirka, saboda yawan gumakan da larabawa suke bauta ma asigar mutumin tumi ne, kamar yadda kuke ganin kuma gumakan mutanen India dukkaninsu, kaga wannan wani ma da zinare za a yi shi, wani da surar mace, wani da surar mayaki, wani da surar saniya, sura daban-daban. To amma a lokacin a shari'ar su Allah ya halatta musu, to mu tunda yazo a shari'ar mu haramun ne, ba za a kafa hujja da wannan ayar akai cewa tunda Allah ya ce aljanu sun yi ma annabi Sulaiman, mu ma babu laifi sai mu, a mu annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya hana mu, kuma ya ce Allah ya tsine ma masu yin wannan sura. Wajifanin, da kuma daruka, daran abinci, kal jawab, kamar tafki, manya-manya, saboda yawan ma'aikatansa da yawan rundunoninsa. In aka tashi za a ci abinci, wane a ce za a ci abinci a ƙaramar tukunya, shi yasa aka ce wa ƙudurin rasiya, da tukwane waɗanda suke kafaffu, ba tukunya wadda za a soke ta ba, sai dai a hau kai da tsani, kamar tukunyar ƴan jama'atu tabligh ba na Pakistan, abincin da suke in sun yi taro da tsani ake hawa a rinka kwasowa. To annabi Sulaiman haka nasa yake, kuma nasa ba mutane ne suke wannan ginin ba, aljanu ne. Wannan ya nuna kan cewar aljanu suna aiki ga mutane, sai dai Allah ya hore su ga annabi Sulaiman, amma ga mutane waɗannan malamai sun tsoratar akan bin wannan tafarkin. Saboda me? Saboda hanya su in kace zaka amfana da su, su ma sai sun amfana da kai. Wa qala awliya'uhum min al-insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, waliyansu daga mutane suka ce Allah mun ji dadi sashin mu da sashi. To su kuwa aljanu me suke nema kai musu da'a ta hanyar kai shirka, ko ka aikata alfasha, kai kisan kai, ko ka je kai lalata da muharram makka, ko ka dauko musu wani bangare na jikin mutum wanda aka binne, ko ma mai rai a ce ana son ido na mai rai, irin abubuwa da yana ayyuka miyagun ayyuka na alfasha, abinda za su nema ke, to su kuma za su yi maka abinda kake so, saboda suna da ƙarfi, suna ganin mu ta inda ba ma ganin su, saboda haka za su je su yiwo maka sata, za su je su samo maka magani wanda yake za ka gani a ce yana warkarwa. Shi yasa ne ma sahabbai ba su buɗe wannan ƙofar ba, kan a rinka amfani da waɗanda suke da sila da aljanu, ko da kuwa wanda suke da sila da shi musulmin aljani ne, ko da musulmin aljani ne, saboda a cikin musulmin na mutane babu munafukai, babu fasikai, to shi ma cikin musulmin zaka samu munafiki da fasiki. Saboda haka shi yasa aka toshe wannan kofar, ba a bude ta ba, kamar yadda yake fatoyin malamai duk suke nunawa kan cewa al-istikdam, wato suka haramta shi saboda saddud dari'a, zai toshe kafa barna, in ba haka ba zai kai ya zuwa ga shirka. I'malu ala dawud shukra, Allah ta'ala yace muka ce ku mutanen gidan annabi Dawud ku yi aiki na godiya ga Allah. akan abin da Allah ya ba ku shine ku aiki da da'arsa an sanya wannan wato bi ma'ana shine illar ai ku aikata godiyar Allah wannan shine shahidi akan cewa godiyar Allah kamar yadda take kasancewa da zuci kasancewa ni'ima daga Allah take take kasancewa da baki kace Allah na gode maka na yaba maka a cikin abin da kai mun to tana kasancewa da aiki shine ka hore ni'imar wajen aikin da'a wa qalilun min ibadiy ash-shakur amma kadan ne daga cikin bayina waɗanda suke masu yawan godiya ga Allah to shi yasa annabi Dawud Allah madaukakin sarki ya bashi wannan ayyuka na ibada har ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbu ssalati ila Allah salatu Dawud sanya sallar dare da tafi soyuwa ga Allah ita ce sallar dare annabi Dawud yayi bacci rabin dare ya tashi raya sulusun dare ya tashi raya sulusun dare yayi bacci sulusi na karshe kuma yace ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud mafi soyuwan azumi wajen Allah shine azumin annabi Dawud ya ra'ayi azumi yau ya sha gobe to ka gani ga sarauta ga dukiya ga kwarewa ga kuma cin halak dan baya cin komai sai abin da yayi da hannunsa kana nabiyullahi Dawud ya'kulu min amali yadihi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga horewar duwatsu da tsuntsaye ka ji dan Allah ka ji in kai tasbihi wai maimakon ka jira waɗansu mutane su yi kamar liman ya ce wala balin ya jira an ce amin wannan shi in ya ce subhanallah tsuntsaye da duwatsu zai ji suna faɗa amma wannan bai sa masa girman kai ba yau mu da wannan aka sanya masa wannan ya za ka ji sai ya zamanto ƙarin ibada da kaskanci da Allah ya sanya masa to shine aiki da umarnin Allah i'malu ala dawud shukra Allah ya ce falamma qadaina alaihi almaut yayin da muka kaddara mutuwa a gare shi shine annabi Sulaiman ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata babu abin da ya nuna musu su aljanu da mutane da tsuntsaye dama rundunonin annabi Sulaiman wa hushira li sulaimanu junuduhu min aljinni wal insi wat tayr fahum yuz'u rundunonin nasu kenan da aljanu da mutane da tsuntsaye to ba abin da ya sanashe su ga mutuwar annabi Dawud illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata sai gara dabbar kasa ita ce gara da take cin sandansa dan yana tsaye yana rike da dutse da sandansa aljanu in suka gani in suka ganshi sai su ce yana nan saboda haka ba wanda zai yi nawa wajen aikin sa suka ci gaba da wannan aikin da suke yi har sai da gara ta gama cinye sandan falamma kharra da ya fadi tabayyanatil jinnu sai ya bayyana sai aljanu suka bayyana ga mutane shine wannan wato ba wai aljanu suka bayyana ba tabayyanatil jinnu sai aljanu suka bayyana ga mutane allau kanu ya'lamunal ghaib suka bayyana cewa da aljanu sun san gaibu malabithu fil azabil muhin ba za su zauna su dawwama a cikin azabar wulakanci ba suna ta wannan azaba tsawon lokacin da annabi Sulaiman ya rasu bai riga ya fadi ba suka ci gaba da wannan azaba ta wulakanci mecece azabar wulakanci wannan hidimar da suke yi gine-gine da nutsa-nutse tunda nan a cikin suratu sad ma fasaha an ce a cikin aljanu din kullu banna'in wa ghawwas dukkan wanda yake mai iya gini da mai iya nutsu su shiga can cikin kasa su fito masa da abubuwa waɗanda suke ba za ka taba gani ba babu wani abu da zai nuna maka irin abin da ake gani na abubuwa masu kima a kasa to wannan wulakancin wannan kaskancin na aiki na biyayya da suke ma annabi Sulaiman ita ce azabar wulakanci to wannan kun ga ayar sai ta kunshi bayan nuna godiyar bayin Allah da kuma nuna kan cewa Allah yana yin falala dan haka ba bako bane Allah ya falalar annabci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shine mai isa matuƙa wajen inaba komawa ya zuwa ga Allah domin abin da yake kira ya zuwa gare shi kenan a koma ga Allah to kamar waɗannan bayin Allah kowanne yansu mai komawa ne ga Allah kuma suka yi godiya ga Allah ga irin abin da Allah madaukakin sarki ya yi musu shi annabi Sulaiman har bayan mutuwarsa Allah ya tsare martabarsa da darajarsa da karamarsa da mulkinsa ya mutu amma Allah ya tsare masa mulkinsa har sai tukuna da lokacin da Allah ya kaddara masa na wato ƙarshen al'amarin nasa ya zo sannan ya faɗi sannan shine al'amarin mulkin nasa ya zamanto kuma an sake su kowa ya kama gabansa saboda mai yin wanda Allah ya hore su dominsa Allah ya ɗauke kayansa to kuma a cikin wannan sai ya kunshi suka ga masu
itikadin cewa aljanu sun san gaibu, saboda haka rusa harkar bokanci ce, domin boka abin da yake takama da shi cewa yana da ri'i, yana da wanda yake gani daga cikin aljan wanda zai zo ya rinka kawo masa labarurruka na gaibu, wanda yake jin abubuwa na masu faruwa sai ya hada tare da karerakinsa domin mutane su zo su rinka gaskata shi akan abin da ya fada. In wani abu ya bata a ce aje wajensa, akwai mai yar karakara, akwai mai menene, shine zai gano wanda ya sata. In kuma yana neman sa'a, a ce a kai shi yaje ya ma mutane istikhara. Duk wanda kaje yana cewa wai zai maka istikhara, aje a kai malam ya istikhara. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da istikhara wani ya ma wani ba, kai za ka yi ma kanka istikhara. Amma duk wanda kaje ya ce za a yi maka istikhara, to za a yi maka duba kenan. To wannan duban kuma ba wani abu bane illa a hada ka da boka. To gashi boka wanda yake da'awar zai sanar da shi gaibin, Allah ta'ala ya ce tabayyanat, sun bayyana ga mutane cewa ba su san gaibu ba. Kuma haka din ne, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, ba wanda ke cikin sama da ƙasa da ya san gaibu in ba Allah ba. Allah madaukakin sarki ka haska zukatanmu da hasken alqur'ani, amin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نروكك كربا دعوئم wanda suka yi mana wasici da mai musu addu'a, Allah ka amsa addu'o'insu, Allah ka ji kan magabatanmu, Allah ka kara musu, Allah ka ba su daukakar daraja a cikin aljanna, Allah ka sa ka bar ruburansu. Akwai dan uwa Alhaji San Dahiru ya kasai, dan uwansa dai kenan ko SDY, ba shi da lafiya. Alhaji Aminu ne? Alhaji Aminu ne? Aha, amma shine bashi da lafiya?
A'a, wai Allah ya ji dan
sa. Ai cewa aka yi bashi da lafiya a ciki. Shi Alhaji Aminu. To ai wadan wato to Allah ya ji kan Alhaji San Dahiru ya ka, sai Allah ya masa rahama, Allah ya dauka ka darajar sa. Shi kuma Alhaji Aminu din Allah ya kara masa lafiya. Masu neman addu'a kan Allah madaukakin sarki ya shirya mata yaranta, Allah ka shirye su. Allah ka shirye zuriyar mu baki daya. Allah ka yi ma masu neman Allah ya shirye da yaran su, Allah ka shirye su. Kuma mu ma iyayen mu gabaki daya, iyayen mu gabaki daya an ramma da iya da sauran duk wanda muke halartar wannan waje, wanda iyayen mu suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya gafarta musu. Akwai surukin Alhaji Musa ya rasu, Allah ya gafarta masa. Masu yin tafiya da suke niyyar tafiya na kasuwanci ko tafiya umra, muna roƙonka Allah ya kasance tare da su. Wanda suka samu halin tafiya umra, Allah ka yi musu muwafaka wajen samun ibada karbabba da addu'o'i karbabbu. Akwai wanda suke shirin neman makarantu ga kansu da iyalansu, muna roƙonka Allah ka yarsare musu. Allah ka ba su dacewa da abin da suke nema, kuma ka sanya musu albarka a cikin abin da ka ba su. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.